This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani sarauniya. Fara'a, Nomad, Dalot da kuma murya Arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka buƙaci kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne da Sahab Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku cewa waɗanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su da gwamnati ce za ta ba su tallafi sun nemi kwamitin ya ba su zaɓin kuɗi maimakon gina gidaje. Muna ɗauke da shirin rigakafi na Jummai Ali, sai kuma labarun da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana. Kana mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A kasar Indonesia an ji ƙarar wasu fashe-fashe masu yawa sannan daga bisani aka je amon bindiga a Jakarta babban birnin kasar yau Alhamis. Akalla mutane uku sun mutu kamar yadda shaidun gari da ido suka yi bayani. Kafofin yada labaran kasar suka ce an ji fashe-fashe daban-daban har shida a tsakiyar birnin kusa da kasuwar zamani da ake kira Sarina. Haka na akwai ofisoshin gwamnati da kuma manyan otel-otel a wannan unguwa. Yan sanda suka ce wasu daga cikin fashe-fashen bama-bamai ne suka haddasa su, babu tabbas ko su wane ne suka kai harin ko kuma an kama wasu daga cikin maharan.
Amurka ta bayyana farin cikin ta na Iran ta sako sojojin ruwanta jiya Laraba, kwana ɗaya bayan da suka shiga ruwayen ƙasar Farisa inda hukumomin ƙasar suka tsare su. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce rawar rikicin nasara ce ga diplomasiya. Shi kuma sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya bayyana farin cikinsa, yana cewa sojojinmu sun dawo a hannunmu. Har yanzu hukumomin Amurka ba san yadda aka yi har aka kai ga tsare sojojin ruwan na Amurka ba. Sakataren tsaron na Amurka Ashton Carter ya ce har yanzu hukumomi ba su samu magana da sojojin ba domin jin bahasinsu. A halin da ake ciki kuma kotun koli na Amurka ta fara sauraron wata shari'a mai sarƙaƙiya kan ko tilas Iran ta biya diya dala miliyan 2,000 ga iyalai da waɗanda suka jikkata sakamakon wani harin ta'addanci da ake zargin Iran da ta goyi baya. Al'amarin ya auku ne a cikin watan Oktoba shekara 1983 lokacin da aka kai harin ƙunar bakin wake a kan wani barikin sojan Amurka da ke Beirut har sojojin Amurka 241 suka halaka.
Sakataren tsaron na Amurka Ashton Carter ya bayyana manufofin Amurka kan shirin sake kwato birnin Mosul a ƙasar Iraq da kuma raƙa a Siriya biranen da ya kira manyan cibiyoyin ISIS. Sakataren Carter ya furta hakan ne lokacin da yake jawabi ga runduna ta 101 ta mayaƙan saman na Amurka da ke birnin Kentucky waɗanda ba da jimawa ba za su tafi Iraq domin horar da sojojin ƙasar da na Kurdawa a ƙoƙarin ganin sun samu galaba kan mayaƙan sa-kan na ISIS. Kata ya ce yana hangin tura sojoji na Iraqin daga kudanci yayin da dakarun Kurdawa da aka fi sani da Peshmerga daga arewaci da niyyar yi wa birnin Zobe. Hakanan sojojin na Amurka za su taimaka wajen horar da ƴan tawayen Siriya domin ganin bayan ISIS a birnin Raqqa, wuri da ita ƙungiyar ISIS ɗin take ɗauka a zaman helkwatarta. Sakataren tsaron na Amurka ya ce sojojin Amurka na musamman su kamar metan da suke Iraqi tuni suka saba da takurorin aikinsu na ƙasar, kuma ana sa ran za su sa ido domin gano muhimman wurare da suke hannun mayaƙan sa kai wanda za a auna hare-hare da farmakin da Amurka take wa jagoranci a fafatawa da ake da ita wannan ƙungiya ta ISIS.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama yana ran gadi inda yake ganawa da Amurkawa ido da ido bayan da ya gabatar da jawabin shekara-shekara na halin da ƙasar take ciki, inda ya nuna kyakkyawar makoma ga ƙasar cikin shekaru masu zuwa. Duk da haka ya amince da cewa akwai rarrabuwan kauna kan batutuwa masu yawan gaske bayan da ya gabatar da jawabin da aka nuna sosai a talabijin da kuma dandalin sadarwa. Mr. Obama ya yi tattaki zuwa Nebraska inda ya ziyarci gidan Lisa da Martin da mai gidanta Jeff. A bara ne dai Lisa ta rubuta wa shugaban na Amurka wasiƙa tana bayyana damuwa akan yanayi da muhalli yake ciki. Fadar White House ta ce ziyarar da Mr. Obama yake kaiwa yana yin ta ne da zumar ganawa da Amurkawa kai tsaye domin jin irin kalubale da nasarorin da suka samu da kuma irin dama da ke akwai a nan gaba.
A jamhuriyar Afirka ta tsakiya biyu daga cikin yan takarar shugabancin kasar sun buƙaci a sake ƙidaya ƙuri'un a gefe dai kuma suna ci gaba da bayyana damuwa kan yawan maguɗi da suke zargi an tafka a lokacin wannan zaɓe. Masu ido na ƙasa da kuma cikin ƙasar duk sun yi tifaki cewa ba za a ce zaɓen an gudanar da shi kamar yadda ya kamata ba, saboda haka sahihancin zaɓen yana lilo a lokacin da mahukuntan ƙasar suke ƙoƙarin kammala ƙidaya ƙuri'u a zagaye na farko domin shirya zaɓen fidda gwani. A ƙarshen shekara ta gabata ne dai ƙasar ta gudanar da zaɓe domin maye gurbin shugabannin ƙasar na yanzu na wucin gadi. Ana kallon zaɓen a zaman wanda zai kawo daidaito kuma ya zama tubali na kawo ƙarshen tarzomar da ƙasar take fama da ita na tsawon shekaru uku. Sai da zaɓen da aka yi cikin hanzari ya fuskanci matsalolin sufuri da kuma maguɗi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika. Kwamitin da aka kafa ƙarƙashin General Theophilus Yakubu Danjuma da Alhaji Aliko Dangote na baiwa waɗanda Boko Haram ya daidaita tallafi sun nemi a basu kuɗi maimakon gina gidaje. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da kwamitin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa domin farfaɗo da yankunan da rikicin Boko Haram ya daidaita, kwamitin da ke ƙarƙashin tsohon ministan tsaro Janar Tiwa Danjuma Mamurabus da kuma hamshakin ɗan kasuwan Alhaji Aliko Dangote ke maharama soma aiki. Yanzu haka al'ummomin da rikicin Boko Haram ne ya shafa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu, tare ma da yin kira ga kwamitin da su sa ido a wannan karo ganin abubuwan da suka faru a baya.
Ni mai magana sunana Alhaji Musa Eduhu Kareka, Jakadan Duhu. Ni ina so in yi magana a takance akan magana kwamitin da federal government ta nada batun magana gina gidaje da federal government ta ce za ta yi wa abinda Boko Haram suka yi tabargaza musu. Na farko muna godewa Allah, muna godewa federal government da effort da suke so su yi mana, amma mu kuma mun da muka tashi a kauye wanda durayuwar mu a kauye, mu akwai wani shawara da mu muke so mu ba ita federal government da kanta da committee da aka nada. Na farko kamar mutum yanzu zan bada misali ta wajejen mu nan akwai manya kauyuka wanda Boko Haram suka kona gari nan gaba daya. A yau suna birane kamar su Yola, wa'ansu suna Jos, wa'ansu suna Abuja, wanda yanzu kuma suna so su dawo gida. Kuma inda aka kona nan tun kakanni suna wajen nan, can suke noma, suke ciyar da iyalinsu, suke biya wa ƴaƴansu makaranta, suke hidiman su dai duka a ciki. Yau an ce federal government za ta yi gini, kuma ginin da za su yi nan dole ne za a zo kamar yanzu mutumin Palam Kwajiti a zo a ce an yi mishi gida a Gula ko a Shuwa, ko kuwa mutumin Kuda a zo a ce mishi an yi mishi gida a Gula, ko kuwa an kai Madagali an ji a yi masa gida. Shin gonan kakanni nan kam da yake da shi, da yake amfana da shi, shin yaya zai iya kwafa? Kaga zai masa wahala. Mu shawara da muke so mu ba wannan committee da ita federal government tunda bayar a je evaluate gidan mutanen nan, mutumin kauye dama an ga an san level na gidan shi, in ya kama kudinsa 100,000 ko 200,000 ko miliyan 1 a bashi a hannunsa, in ya ga dama ya koma kogi ya je ya zauna, in ya ga dama ya hau saman dutse ya je ya zauna, inda ya tabbata zai iya samu inda zai noma ya yi kiwo dabbobinsa, hankalinsa a kwance. Amma kun ce za ku zo ku gina gidaje, gidajen nan for example yanda muke ji a radio ko kuwa a paper aka ce gidaje 10,000, population na mutanen Madagali nawa ne? Din aka gina gidaje 10,000 nan ka mutane nawa ne za a basu? Kauyukan manya duka an kona. Din an ce only 10,000 houses za a gina misali, dai mutane sun fi 500,000, ya ne ownership din za a samu?
Su ma dai iyayen al'umma na fa ganin akwai jan aiki a gaban mai gona game da ayyukan da ke gaban yan kwamitin, kamar da yadda mai Borno Adama Alhaji Muhammad Baba a muke cewa.
Da ramin rai na kware da gaske, kuma ya nuna federal government tana da concern akan abin da ya faru da mu a North East gabaki daya. To wannan abin da aka yi kuma irin mutane kalaiba mutanen da aka samu, mutane wanda mun tabbatar masu gaskiya wanda za su yi abin da ya kamata, kuma shi president na kasa ga baki da wanda mutane sun amince akan mutum ne wanda yana da gaskiya, mutum ne wanda yana da kula da aikinsa, mutum ne wanda yana da concern game da duk abin da ya faru da ɗan Najeriya. To ina ga saboda wannan dalili ma zai canja abubuwan ba zai zamana ya kasance kamar na da ba.
To ko me gwamnatocin waɗannan jihohi ke yi ne mana tallafawa irin waɗannan al'ummu? Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrila gwamnan jihar Adamawa ya ma bayyana kokarin da suke yi a yanzu.
Gera hanyoyi, gera asibitoci, za mu tabbata an kawo ruwan sha mai kyau, an gera makarantu da sauransu. Maganar noma dole za mu jaddada wa mutane mu su koma harkar noma.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Bindo Jibrila. Kuma fata ma dai shine Allah sa kudaden tallafin su isa ga waɗanda ake yi domin su Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To mun gode Ibrahim Abdulaziz. Kafin a ci gaba ga wannan a shakata da shi. Madi mai dogon zamani har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu mu na agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 12. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron rigakafi tambarin lafiya. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin yi wa ƴaƴansu alluran rigakafin cututtuka. Za mu kuma ci gaba da tuna baya a yau. A watan Afrilun shekara ta 2015 wannan fili na rigakafi tambarin lafiya ya gabatar muku da rahoton da muryar Amurka tare da haɗin gwiwa cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta nan Amurka suka ɗauki ɗawainiyar gudanarwa a birnin Funtuwa domin wayar da kan iyaye mata muhimmancin yin rigakafi a yayin da ake da juna biyu da kuma yi wa jarirai alluran rigakafin cututtuka. Jami'ar da ke kula da rigakafi a asibitin Funtuwa, Malama Halima Aliyu Musa, a lokacin ta yi wa mata ka shaidin cewa bayan sun haihu idan suka kuskura.
Idan aka sa shi a cikin abu mai datti, kun gane? Idan yaro bai da wannan rigakafin, mace uwa ba ta zo ta an shi rigakafin ba a lokacin da ta zo awo, da an haifi yaro nan da datti, wannan zanin da kuka ɗauka kuke hanzarin a samu ku da ya zo duniya, to a nan illar take. Kwaye cutar nan nan makale jikin zanin nan, da an sa yaro sista ta yanke cibi lafiya lau, an ba ku duk wata ka'ida da ya kamata asibiti ta ba ku a lokacin da ku ziyarci mai aiki a yayin da take an sa haihuwarku, ta gama da ku tsafta an ba ku, an gama an gyara mace an kuma dauda an bada lafiya lau, to sai an je gida sai illa ta samu. Illa kuwa ku kuka haifar da ita a yayin da malama asibiti ta yi muku duk iya ka'idojin da ya kamata a yi muku, da kun je gida kwana ɗaya biyu sai ya wuce lalura, sai a ga yaro na fizige-fizige, hankalin shi ya gushe, to kun so tsiya. Wannan zanin da aka sa tsoho nan aka ɗauki ƙwayar cuta ko mun kankanta ta kuma ba ku ganinta, da ya bi ta cibiyar shi sai ya fara nuna alamomin nan, yana jiki na kaf 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 kamar ciwon sankarau, za ku ga kai ya sarkafe ya riƙe sosai, sai a zo asibiti da asibiti za a ce muku ai tetanus ta kama yaron ka, to za a ce kana rigakafi, za ka ji mace ta ce ni ai tana samu ciki ban zo awo ba, shine illa ta farko za take samu yaro kenan. Idan ka zo mace da ciki an miki wannan abu, kun gane, to kuma idan kika zo office din mu yawancin ku duk kun san shi san aka je aka yi, za kuma mu umurce ku bayan an gama da cikin kuma bayan an haihu nan da nan akan rigakafin na masu ciki da ka samu, sai ku iske mu kuma har gidan mu, sai mu muku bayani kuma akan amfanin alluran da muke bayan an gama da jego, kun gane, da an haifi yaro kun san za mu muku wannan allura da ake cewa lamba, ita ce tana da turanci ita ake kira BCG, kun gane, to ita kariya take yi daga cuta tarin TB, kun san tarin TB ko, to ita kariya ce daga cutar tarin TB, ita wannan a rayuwa sau daya ake yin ta, idan aka yi ta a rayuwa ba mu ƙara maimaita ta, sai mu ba ku kati mu bude mai yaron ku kati mai mai barka da sauka mu bude mai kati, sannan idan aka yi wannan allurai za a yi mashi digon baki, idan aka yi sannan kuma za mu yi mishi allurai wanda kowa yawancin ku sun sani za a yi mashi allura guda daya a cinya, ita wannan allura kariya ce daga cutar anta wanda kusan yanzu kowa ke neman tsari da ita, dan ciwon anta yanzu wani ciwo ne da ya addabi mutane, to illai ana samu ta tun daga haihuwar da,
to shin bayan jariri ya samu rigakafin cutar hanta sai kuma wani lokaci ya kamata a dawo da shi asibiti?
Za a dawo bayan sati 6, idan aka dawo bayan sati 6 alhamdulillah yanzu an ƙara samu manyan ma'aikata na lafiya, iyayen mu can sun sake samo wani bincike da ke damun ƙananan yara, da allura da za ku dawo bayan sati 6 sai aka yi ta tarin ciwon anta da tarin sarki haƙoran nan, to yanzu sai ilimi ya yawaita sai aka haɗa ta hada ciwon pneumonia wanda yawanci yake damun mutane ba ma ƙananan yara ba har manya, yake zo asibiti ki ta mamaki a ce pneumonia ke, to illa an ɗauko an baro tun daga ƙasa, idan kika zo za mu miki wannan bayan sati 6 da ciwon mura tsuntsaye, to duk an samu wannan ƙarin rigakafin yanzu ilimi ya yawaita mun ƙara ta an ƙara ta an tabbatar mana da ita an kaddamar da ita, bayan sati 6 in kika da za mu miki wannan alluran, allurai da za a guda ɗaya ce amma tana ɗauke da abu 5, to idan aka yi miki ita muka duba katin ki za mu rubuta mu shiga mun yi, kuma idan muka yi za mu tabbatar muku da bayan sati 4 ku sake dawowa, idan ku sake dawowa ka'idar wannan allura sau 3 ake yin ta, idan aka yi ta sau 3 bayan sati 4 ku dawo za mu yi muku ta 2, idan ku dawo ta 2 bayan sati 4 za mu ce ku dawo da wannan kati da mu ga inda muka kwana mu ga inda za mu tashi, kun fahimce ni, idan ku dawo bayan sati 4 za a yi ta, kun gane, yaro ya in kin zo kan ka'ida za ki ga yaron ki ko wata 6 bai yi an gama miki wannan allura, daga sannan sai mu ce kar ki saki dawo da yaron ki har sai inda wata matsala, inda matsala a kama na yaro asibiti ɗakin mu, amma in babu sai yaron ki wata 9 cikakku, sannan sai ku dawo mu ta farin masassara sai mu ta kenda, a yaro ya cika wata 9 za mu ce muku dawo, wanda yawancin ku kun sani wata 9 zuwa shekara ana yin wannan, amma allurar shekara yanzu za ku je yawanci muna ce muku ba ta, sai dai ku saurara ana gangami cikin gari shine sai ku kai yaran ku, saboda har yanzu bata zama a wadace ba tunda abinda aka kawo mana da shi muke aiki, to saboda haka in yaran ki wata 9 za a yi ta fara masassara semi kuma ta kenda.
Malama Halima Aliyu Musa ta yi nuni da irin illar da ke faruwa da yaron da aka haifa lafiya kalau ba a kawo shi asibiti ba domin rigakafi da kuma wasu alamu da za a iya gani tattare da shi wanda alamu ne na cutar da ake ta kokarin kawar da ita.
To idan kika ba yaron ki a gida kin haife shi lafiya lau kina ta murna sai ya zo yana so ya rarrafa sai kika yaro ya kasa rarrafe, in kika kashi asibiti sai kice mana zazzabi yake, a cikin alamomin muku misali da shan inna, a cikin alamomin shan inna akwai zazzabi mai zafi, idan kika zo yaro na zazzabi to zazzabi kwana nawa, ya kice ai karshen ta ina jin yaron nan ya wuce sati, to iya ta auku yana sauka bai sauka to sai mu rubuta sunanki yaro sai a cike mai form za mu je mu kai head office din mu babban office din mu za a dauki kashin yaron za a je a yo test in an yo test sannan za a tabbatar shin yaron ki ya samu wannan cuta ta polio ko bai samu ba za ki ji alamomin shi in yayi za ki ga kafa yaron ki kamar yana so ya taka ya fara dabo 1 2 sai ki kafa ta nade yana so ya taka ba ta ku sai dai kiga daya tayi daya ta nade yana daya daga cikin alamomin shi bayan zazzabi mai zafi kun fahimta shi na polio kina
Assalamu alaikum.
Amu alaikum salam. Ah malam Tanko?
Ya jama'a
ya. Lafiya kallon malam.
Ya na jikiran ne ana ta hayaniya.
To malam Tanko dole a hayaniya a gida. Ka ga yara nan guda uku. Dai gashi nan babban ba kafa ba hannu. Dayan ba kafa. Ga na karshen nan gaba daya shi ma Allah gaba hannun shi a shanye. Gaba daya cikin ukun nan ba mai lafiya.
To ai laifin ka ne.
Kamar yaya fa?
Domin kullun ina jin ka kana fada da masu yin allurar rigakafi.
Kai kuwa
kai. Ke mun baki da yake yi.
Kullun in zan kai sana yake.
Nufin ka rashin allurar polio isa yara na suka kanin ne kamar mace dai.
Ai Allah ya taimake ka. Dama abin yafi haka
la ilaha illallah to yanzu wata hanya zan bi domin magance wannan abu
to yanzu sai dai a tari gaba domin hakan ya riga ya faru
yanzu wayannan yaran gaba dai nayi 3-0 kenan
so sai kuwa
uwar gida miki sana hanya ba
malefi na bane
uwar gida miki sana
malefi na bane kai ka ja mana haka
to jama'a duk mai bukatun yaran yi lafiya idan a diga musu folio ni dai na wasu nan ne dai wasu folio ga da amfani
Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga Baba Yakubu makirin labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana.
Don fara shirin jaridu ne da jaridar Telegram ce ta yi kadan labarai a kan cece-kuce da ke faruwa a cikin ƙasar na karɓar wasu 'yan gidan yarin Guantanamo da ƙasar Amurka ta kawo su a Ghana. Jaridar Telegram ta ce shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya kare gwamnatinsa a kan shawarar karɓar waɗannan 'yan ƙasar Yemen da ke ɗaure a gidan yarin Guantanamo bisa tuhumar laifin yaƙi a cikin kungiyar ta'addanci a ƙasar Afghanistan kuma ya ce ba kuɗi ne gwamnatin tasa ta bi ta karɓi waɗannan mutane biyu ba. Jaridar ta ƙara da cewa shugaba Mahama ya musanta cewa gwamnatinsa ta karbi dala miliyan 300 sannan ta karbi Mahmud Umar Muhammad bin Atif da kuma Khalid Muhammad Salih Aldubi su zauna kasar Ghana har tsawon shekaru biyu jaridar ta ce an kama waɗannan mutane su biyu ne a cikin yaki a kasar Afghanistan kuma aka daure su har tsawon shekaru 14 a gidan yarin Guantanamo har yau jaridar Telegraph ta bugo a shafinta na farko cewa kungiyar Krista na ɗarikan Presby sun koka akan karban waɗannan mutane biyu ɗan asalin kasar Yemen da ke daure a yarin Guantanamo da su zauna a cikin kasar Ghana. Jaridar ta ce babban limamin Presby na kasar Rat Reverend Professor Emmanuel Mate ya ce kasar Ghana dai ba ta fi Amurka imani ba. Don haka kasar Amurka za ta iya ci gaba da rike waɗannan tsofaffin 'yan ta'adda bisa tausayawa. Jaridar Telegraph ta ce shugaban na Presby ya maida martani ne a kan bayani da shugaban ƙasa ya yi a wani taron 'yan jarida inda shugaban ke cewa shi Krista ne kuma littafin Bible ya yi gargaɗi a kan tausayawa 'yan gidan yari waɗanda ma aka same su da laifi. Don haka 'yan Ghana su tausaya ma waɗannan mutane. Shugaban na Presby dai ya ce Ghana ba ta fi kasar Amurka zama 'yar Krista ba, amma kuwa ita Amurkan don kanta ta yi ƙuri'a na fidda waɗannan mutane a ƙasarta. Ita kuwa jaridar Delegate ta rawaito bayani da shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya yi ne akan dalilin da ya sa gwamnati ta gaza ɗaukar sababbin ma'aikatan NES-NES a asibitocin jama'a. Shugaban ya ce ɗaliban NES daga makarantun 'yan kasuwar su ne suke tsare ma waɗanda suka yi karatu a makarantun gwamnatin wuri a asibitin gwamnatin. Jaridar Delegate ta ce shugaban yana tsokaci ne a kan mamaya da sababbin NES-NES suka yi a harabar fadarsa a kwana-kwanan nan. Jaridar Delegate ta ce a nazari da ta yi ta gano cewa wannan matsalar ta wuce yadda shugaban ƙasa ya dauka saboda hukumar kiwon lafiya tana fama da matsala ta kuɗi wanda har sai hukumar kuɗin ta warware wannan matsalan sannan za a iya daukar sababbin ma'aikatar NES. Sai kuma jaridar da Statesman wacce ita kuma ta rawaito alƙawarin da shugaban ƙasa ya ce war nan ba dadewa ba yawan ɗauke wuta da ake yi a cikin ƙasar zai zo ƙarshe. Jaridar da Statesman ta ƙara da cewa shugaban ya yi wannan hurici ne a wurin taron manema labarai da ya yi a fadarsa na zagayowar shekara ta uku da hawa ƙaragan mulkin Ghana. Shugaba Mahama ya ce sanin kowa ne gwamnatinsa ta yi gadon wannan matsalar wutar lantarki ne kuma matsalar ta samo asali ne tun shekara 1982 kuma a halin yanzu ana gab da ƙarshen wannan matsalar.
matsalar. Jaridar ta ce a ƙarshen watan Disamba ne ministan wutar lantarki Mr. Kwabena Donko ya yi murabus akan mukaminsa dangane da gazawarsa wurin cika alƙawari da ya yi na kawo ƙarshen wannan matsalar wutar lantarki a Ghana.
Madalla yanzu kuma mun zo ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Mai magana Umar Adamu Umar kofar kasuwa Port Harcourt. Ina kira da gwamnatin tarayya ta shigo cikin harkar sufuri saboda a kawo mana gyara akan harkar yadda kamfanoni suke sa kaya fiye da kima. Kamar shekara 30 da suka wuce akwai tsarin kowane kamfani zai dora kaya akan mota tilera baya wuce 10-30 nauyin kaya 10-30 nauyin mota 10-15 kaga an hada ya zama 10-45 kenan. To a yanzu haka wallahi akwai mota take daukan 10-60 sannan kuma nauyin ta 10-25 kaga 10-85 kenan.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio America. Mai magana Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Nigeria. To yau zan yi bayani ne a game da zaben da ainihin wato gwamnatin jihar Jigawa Badar Abubakar ya dage na zaben kananan hukumomi. To fi sabilillahi mu mutanen Jigawa bamu ji dadin dake wannan zabe da gwamnatin jihar Jigawa yayi na kananan hukumomi ba. Ba dan komai ba an sayarwa da mutane from sunsi.
Alhamdulillah sunana Abba Haruna Damba Habibu daga karamar hukumar Kola Kabe da Harzan da malami a makarantar Zalingo Primary School Ashaka. A gaskiya muna jin dadi yadda EFCC take gudanar da ayyukan ta take nuna halin ba ta ne da sabo akan waɗanda ake zargin su da alman da hana da dukiya kasa. Dan haka muna yabo da jinjina ga wannan hukuma. Allah ya taimaki jagoran Ibrahim Mazu ya ba shi ikon aiwatar da ayyukansa.
To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana ta kaice.
A kasar Indonesia an ji karar wasu fashe-fashe masu yawa sannan daga bisani aka ji amon bindiga a Jakarta babban birnin kasar yau Alhamis. Akalla mutane uku sun mutu kamar yadda shaidun gani da ido suka yi bayani. Kafofin yada labaran kasar suka ce an ji fashe-fashe daban-daban har shida a tsakiyar birnin kusa da kasuwar zamani da ake kira Sarina. Hakanan akwai ofisoshin gwamnati da kuma manyan otel a unguwar. Yan sanda suka ce wasu daga cikin fashe-fashen ba mabamai ne suka haddasa su kuma babu tabbas kan waɗanda suka kai harin da kuma ko an kama wasu daga cikin su ko da ke rahotanni na cewa huɗu daga cikin maharan an halaka su. Amurka ta bayyana farin cikin ganin Iran ta sako sojojin ruwanta jiya Laraba kwana ɗaya bayan da suka shiga ruwayen ƙasar Farisan inda hukumomin ƙasar suka tsare su. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce warware rikicin nasara ce ga diplomasiya. Shi kuma sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya bayyana farin cikin inda yake cewa sojojinmu sun dawo hannunmu. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter din ya bayyana manufofin Amurka kan shirin sake kwato biranen Mosul a kasar Iraq da kuma Raqqa a Syria, biranen da ya kira manyan cibiyoyin kungiyar ISIS. Sakataren Carter ya furta haka ne lokacin da yake jawabi ga runduna ta 101 ta mayakan sama na Amurka da ke Kentucky waɗanda ba da jimawa nan ba za su tafi Iraq don horar da sojojin kasar.
To madalla yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin Jummai Ali na Sai Bango ya tsage. Yanzu a madadin kowa da kowa anan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa da Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu John Cummings. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.